الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، وديا تتبت الله تبارك وتعالى لديكم ونديني نيبو ماما لكم قوة لكمي قبادها واندي ساكي قدر أحضورم أولي يمتين ران الله ربا أشغن لكم قوة زلحجة شكرا تدبول تريه حدود 36 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 7 ga watan 10 shekara ta 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani. Har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin suratu Taha. Kafin haka, ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Niki da ake ma jinjiri na atauna da bino alakuta masa ya haɗe tare da cewa abu wanda yake sananne kamar yanda ya fi dacewa kafin jinjiri ya shano da mahaifiya ya dace a yi masa wannan tahniki. Shin bayan ya shano nawa aka iya masa? Kwarai da gaske ba laifi ba ne aka yi masa, amma abin da ya fi dacewa kafin ya sha nonon mahaifiyarsa, wato alakuta a tauna da bino alakuta masa ya haɗe, kamar yadda Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma ɗan ummu Sulaim lokacin da take da ciki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata in ta aihu kada ta ba ɗan nono sai an kawo masa. Ta aibu cikin dare ta sanya Anas Allah ya kara masa yadda ya kwane yana gadin yara, da aka wayi gari ta bashi ya kai ma Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya nemi cewa Anas ya zo da dabino, Anas ya kawo dabino, Manzon Allah ya lafuta wannan dabino ya tauna, sannan ya sanya ma wato wannan jinjiri a bakinsa. Wannan hadisi shi ne yake tabbatar da cewa tahniki da ake ma jinjiri abinda ake so kafin ya sha nonon mahaifiyarsa a daddaka wannan dabino alakuta masa ya haɗe. Na'am.
Malam mutum ne ya ɗauki bashi a banki sai yana shi ana ce bai da shan bai.
Wai tambayar ɗan uwa, irin bankuna waɗanda suke mu'amala da kuɗin ruwa, irin bankunan mu na nan, shin ya halatta musulmi ya ɗau bashi a cikinsu? Baya halatta, haramun ne, domin la'antar da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ga mai cin riba bai kadaita ba ga wanda yake badawa, hatta da shi wanda yake amsa, domin cewa la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa shahidahu wa katibahu wa qalahum fihi sawa aw kama qala. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah ya la'anci wato mai cin riba, ma'ana wanda yake bayarwa. Sai ya ce wa munkilahu, an gane ku, da shi kenan wanda yake akilun riba, kenan shi ne wanda yake mai bayarwa, munkil kuma shi wanda yake amsa. Sannan sai ya ce da marubucin, da shi wanda yake mai shaida a kan haka. Manzon Allah ya ce gaba ɗayansu daidai suke a wajen zunubi, da shi wanda ya bada, da shi wanda ya amsa, da shi ma'aikacin wanda yake rubutawa, da shi wanda yake shaida a kan haka, gaba ɗaya manzon Allah ya ce daidai suke a wajen zunubi. Wanda in ka koma cikin suratul Baqara, Ubangiji ta'ala ya mana bayani dangane da duk wanda yake mu'amala da riba, to ga halin da zai tashi a ranar kiyama, zai tashi yana falfadiya, ko kace zai tashi yana burin jeki. Kamar yadda yake cewa allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbatu ash-shaytanu min al-mas, dalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba al-aya. Dan haka baya halatta musulmi ya dau bashin banki, bankin da take mu'amala da kudurwa. Allahumma sai dai in ya kasance wata tsananin bukata ta fakar da shi zuwa haka, mutun ne babu cin yau babu na gobe, kuma ya nemi a ramta masa fi sabilillah, ya rasa wanda zai taimaka masa, ya rasa wanda zai ramta masa, gwargwadon abinda zai saya abinci anan yana halatta ya dauka, an gane ku, gwargwadon abinda zai ci kenan a wannan yini yana halatta ya dauka, in ya rasa wanda zai taimaka masa, kuma ya rasa wanda zai bashi fi sabilillah, yana jin tsoron yunwa ta halakar da shi, to anan ne kadai mutum yake iya dauka. Amma in dai ba a cikin irin wannan yanayi kwata-kwata baya halatta. Don haka wasu sukan fake sai su ce ai larura ce, mutum yakan iya dauka wai ya gina gida, baya da gidan shiga. Gidan shiga ba larura ba ne, sai ka gama rayuwarka baka da gidan shiga ba komai ba ne ba, an gane ku. Shi gida yana daga cikin hashiya, ma'ana bukatu ne. In kana da halin yi ka yi, in baka da halin yi ka shiga na haya. Amma ba larura ba ne ba mutum ya dau kudin banki, ya dau bashin banki ya ce zai gina gida, ko zai sayi motar shiga, ko zai yi aure, ko wani abu wanda yake makamancin haka. Na'am. To shi kamar ajiya, in ya kasance babu wata banki wadda take kan tsarin musulunci wadda zaka iya kai ajiyar kudinka gunsu, kuma kudin da kake da shi baya iya ajiyuwa a gida, dole sai an kai. To anan a hali wanda yake a matsayi ne wanda yake na darura, kana iya kaiwa ka ajiye. Amma ka tabbata abinda suke dora maka wannan na ƙari, in shekara ta yi za a lissafa adadin abinda ka kawo ajiya, sai a dora maka wani kaso wai domin an taɓa kuɗinka an juya su. Wannan ƙari da suke maka baya halatta ka ci, baya halatta ka ci. Fatawarra malamai suka bada sai ka karɓo, in ka karɓo wanda yake cikin tsananin bukata sai ka gabatar masa da wannan kuɗi. Kai baya halatta ka ci, kai baya halatta kai wani aiki na addini, saboda dukiya ce wadda take kazantacciyar dukiya wadda datti ne, an gane ku. Shi kanshi wanda za a taimaka ma a bashin, malamai suka ce kar a masa bayani ta hanyar da kuɗin suka fito, kawai bashi za a yi wanda aka tabbata yana cikin tsananin bukata. Na'am. Wai dangane da albashin ma'aikaci da yake biyowa ta hanyar banki, banki tana fitar da wasu 'yan kudade, wannan kudade in tana fitar da su ne a matsayin dawainiya da take na ƙoƙarin karɓo albashinka daga hannun gwamnati ta damƙa maka, wannan ba laifi ba ne ba, dan abin da suke fitarwa ba laifi ba ne. Sai dai a nan so da yawa kafin a yi albashi, banki takan ramta ma ma'aikata ta baka wani kaso daga cikin albashinka, ko ta baka albashin gaba daya. Amma in albashin ya zo kuma sai ta dora ma wani abu, wannan kwata-kwata baya halatta, an gane ku. Baya halatta kenan ma'aikaci ya gaggauta albashin shi cewa banki ta bashi, sannan kasancewar in albashin ya fito sannan ta dora wani abu. Amma in albashin ka yanda ake baka zai bi wata hannunsu su yi kokarin fitar da wasu yan kudade jika uku ko biyu da rabi ko jika biyu a matsayin cewa wahalarsu ce da ɗawainiyarsu ta kai kawo akan karɓo albashinka, to wannan ba laifi ba ne, domin wani aiki ne suka maka wanda kuma suna buƙatar ladan su ka biya su akan aikin. To ai abinda hadisin yake nunawa aikin banki, duk bankin da take mu'amala da kudin ruwa haramu ne. Musulmi baya halatta ya kawo agajinsa akan duk wani abu wanda yake na saba ma Allah. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce, wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, kar ku taimaka ma juna akan ɗaukar zunubi da ƙetare iyaka. Na'am. Ai banki ba sai an gina ba an ce da sunan banki, ko da mutum zai keɓance ya ringa ba mutane bashi ya ringa tura musu wani abu, duka wannan hukuncin su ɗaya. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun tsaya ƙarshen aya ta 24. Faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, linuriyaka min ayatina al-kubra, wanda kafin haka surar tana mana bayani dangane da kissa ta annabi Musa alaihi salam da babban makiyinsa, makiyin Ubangijin da ya turo shi, wato shi ne Fir'aun, wanda kafin haka sai da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna ma annabi Musa wato wasu ayoyi wanda Allah ya karfafe shi da su, waɗanda za su taimaka masa su agaza masa akan isar da wannan saƙo. Wanda kuma ayoyin da suka gabata kasancewar wani abu ne wanda Allah yake kwanci annabi Musa alaihi salam, amma ba shi kadai ba, shi da fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah yake kwance su a matsayin cewa abokan zance ne nashi. Allah ya yi zance da annabi Musa ba tare da tsani ba, ba tare da wasiɗa ta mala'ika. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daren da aka tafi saman bakwai da shi, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zantar da shi sun gana ba tare da tsani na mala'ika. To shi ne a nan annabi Musa alaihi salam lokacin da yana cikin tafiya tare da iyalinsa, kuma lokaci ne wanda yake na tsananin sanyi. Annabi Musa a wannan lokaci ya kauce ma tafarki, ma'ana ya ɓace ma hanya, sai ya zaunar da iyalinsa sai yake cewa, inni anastu nara, yace lalle ni na hango wata wuta a can, la'alli atikum minha bi qabas, ku zauna ku yi jira na, mai yiwuwa zan iya zo muku da wani bakin wuta, kamar yadda za mu iske a can cikin suratul naml yake cewa la'allakum tasfalu, dan wato shi ne ku gunguma jikinku da wannan wuta idan na zo muku da ita. Sai ya ce, aw ashidu ala nari huda, ya ce ko kuma in samu wanda zai nuna mun hanya a nan wurin wutar kenan, tunda na bace ma hanya, nakan iya samu wanda zai shirye da ni ya nuna mun hanya da za ta tafi wurin Masar, domin lokacin nan ya fito daga birnin Madiyan yana nihin zuwa birnin Masar, wanda tsakanin Madiyan da Masar a wannan lokaci tafiya ce ta marhala takwas, ma'ana zango takwas ne kafin a isa. Shi ne Ubangiji Ta'ala sai ya ce, falamma ataha nudiya ya Musa, lokacin da yaje ma wannan wuta sai aka yi kiran sa aka ce ya kai Musa inni ana rabbuka ubangiji ta'ala yace lalle ni ne ubangijinka an gane ku ma'ana wanda yake kiran sa ubangijinsa ne wanda yake mahaliccin sa shine yace inni ana rabbuka lalle ni ne ubangijinka fakhla'na 'alaik ubangiji ta'ala yace masa fitar da takalmanka hikima game da cewa annabi Musa ya fitar da takalmansa shine domin ya taka wata kasa wadda take ma'abuciyar albarka sabani ga wasu malamai da suke cewa wai a lokacin nan takalman da suke kafar annabi Musa fata ce wato ta jaki wanda yake bunga ma'ana mutaccen jaki dan haka aka ce ya fitar da takalmansa ingani ko wai fatar ba a jime take ba anan hikima da Allah ya ce masa fakhlana alai fitar da takalmanka sai ya ce innaka bilwadi almuqaddasi huwa lalle kai kana kwari almuqaddas wanda yake abin tsarkakewa shine kwari wanda yake na kuwa sunan kwarin shine kuwa idan anan Allah ya ce masa ya fitar da takalmansa domin zai taka wata kasa wadda take ma'abuciya albarka ubangiji ta'ala ya ce masa wa anaktartuka fastami lima yuha ni wa anaktartuka ubangiji ta'ala ya ce ni ne na zabe ka na fifita ka akan sauran jama'a ma'ana da manzancin da na baka fastami lima yuha ubangiji ta'ala ya ce ka saurari abinda ake turo maka na sako an gane ku wahayi shine sakon da Allah yake turo ma manzanninsa shine yace wa anaktartuka ni na zabe ka dan ya Allah ya zabe shi shine manzancin da Allah ya bashi kamar yadda Allah ya ambata mana a can cikin suratul a'raf innistafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami ubangiji ta'ala yace ni na zabe ka na fifita ka akan sauran jama'a bi risalati game da manzanci na da na baka wa bi kalami kuma da ke bantar ka da nayi game da yin zance shine sai ya ce innani anallahu lalle ni ne ubangijin da ya cancanta a kadaita shi a cikin ibada la ilaha babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya illa ana face ni ubangiji ta'ala ya ce fa abuduni ya kai Musa kadaita ni a cikin ibada wa aqimis salata kuma ka tsaye da sallah a lokacin ta bi zikiri domin tunawa da ni domin ita sallah sira ce tsakanin bawa da ubangijinsa ko da ka shagala da wasu al'amuran na duniya lokacin da ka fuskanci alƙibla zaka yi sallah to zaka tuna ubangijinka subhanahu wata'ala ka hararo girmansa ka kaskanta kai zuwa gare shi shine ubangiji ta'ala ya ce masa innani anallahu lalle ni ne Allah wanda yake mahaliccin kowa da komai la ilaha babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya illa ana face ni fa abudini ka kaita ni a cikin ibada wa aqimis salata ka tsaye da sallah da zikiri domin tunawa da ni inna sa'ata ubangiji ta'ala ya ce masa lalle alkiyama atiyatun mai zawwa ce ban makawa akadu ukhfiha ubangiji ta'ala ya ce na kusa na koye ma kaina ita yaya kuma zan bayyana maka ubangiji ta'ala ya ce shi kansa ya kusa ya koye ma kanshi sanin lokacin alkiyama wannan yana nuna ma'ana kai matuka game da koyewar alkiyama ba wanda ya san lokacin da alkiyama za ta tabbata face ubangiji subhanahu wata'ala yana ɗaya daga cikin abin da yake banci kansa da saninsa kamar yanda yake cewa yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغتة يسالونك كانك حفي عنها الايه haka yake cewa ilayhi yuraddu ilmu sa'a zuwa ga ubangiji ta'ala akan mai da sanin alkiyama a yaushe ne za ta kasance haka ce yace yasaluka an-nasu an-sa'a qul inma ilmuha inda allah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba haka can yake cewa yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha. To dan haka shine anan Ubangiji ta'ala yake cewa inna sa'ata lalle alkiyama atiyatu mai zawwa ce ban makawa. Akadu ukfiha, Ubangiji ta'ala yace na kusa na kuyi ma kaina sanin alkiyama. Dan haka hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san ba wani lokaci ne alkiyama za ta tabbata illa kasancewar Ubangiji ta'ala ya sanar da shi alamomin da suke tabbatar da cewa kiyama ta kusanta. A cikin hadisi wanda na cikin sahihu Muslim wanda ya shahara da hadisu Jibril, a lokacin da Jibrilu alaihi salam ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa wasu tambayoyi, daga cikin tambayoyin da ya masa shine yake ce masa akhbirni anis sa'a, bani labari game da alkiyama a yaushe za ta kasance. Manzon Allah yace masa mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'i, wanda ake masa tambaya game da tashin alkiyama cewa yaushe za ta kasance bai zamanto ba mafi sani game da shi mai tambayar. Sannan manzon Allah sai yace masa yi ma manzon Allah tambaya fa akhbirni ana amaratiha, bani labari dangane da alamominta. Sai yace masa an tadi da la'amatu rabbataha wa an tara al-kufata al-urata al-alata ri'a asha yatafawaluna fi dunyan. Dan haka alamomi Allah ya sanar da manzonsa na cewa alkiyama ta kusanta, akwai kankanan alamomi akwai manyan alamomi. Kankanan alamomi na alkiyama hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun bayyana su hadisai ingantattu, akalla zaka samu sama da alama 40 waɗanda suke tabbatar da cewa kiyama ta kusanta. Turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kanshi alama ce daga cikin alamomi na tashin alkiyama. Mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alama ce daga cikin alamomin da suke nuna alkiyama ta kusanta. Sannan akwai manya-manyan alamomi guda 9 waɗanda su ko sai gab da tabbata alkiyama za su bayyana, wanda kuma idan suka fara bayyana yanda ka san ka tsinke tsakiya, zaren tsakiya, yanda ƴaƴan tsakiya za su ringa biyo ba juna, to haka in wannan alama ta zo wannan za ta biyo baya, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana su a cikin hadisai ingantattu. To amma sanin a yaushe ne wannan yake banta da Ubangiji subhanahu wataala, sai dai Allah ya sanar da manzansa cewa alkiyama ba za ta tabbata ba sai a ranar Juma'a. To amma sanin wace Juma'a ce wannan yake banta da Ubangiji subhanahu wataala, shine yace akadu ukfiha, na kusa na koyi ma kaina sanin alkiyama. To kai kuma yaya za a yi sanar da kai, wanda shi kanshi Ubangiji ta'ala yana nuna ma annabi Musa cewa ya kusa ya koye ma kansa saboda tsananin koyuwarta. Menene hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya koye mana alkiyama muka jahilci lokacin tabbatarta? Shine don kullum mu zamanto a cikin shiri, don kullum mumini ya zamanto a cikin shiri. Dan haka Allah ya koye ranar mutuwa, ya koye alkiyama domin muminai a kullum su zamanto a cikin shiri, kullum ya zamanto mutum yana famar gyara kayansa. Shine yace li tujza kullu nafsin bima tas'a, ita alkiyama mai zawwa ce. Ubangiji ta'ala yace li tujza kullu nafsin, kuma dan a sakauta ma kowace rai bima tas'a da sakamakon abinda ta aikata a rayuwarta ta duniya. Irin yanda ka aikata a rayuwarka ta duniya haka zaka girba a gobe kiyama, kenan abinda ka shuka shine zaka girba. Idan a farkon damuna mutum ya shuka hatsi da kaka, hatsi zai girba, wanda ya shuka dawa, dawa zai girba, wanda ya shuka wake, wake zai girba. Bayan da za a yi ka shuka dawa da kaka ka girba hatsi, bayan da za a yi ka shuka hatsi sannan da kaka ka girba dawa, an gane ko? Irin abin da ka aikata shine zaka ga sakamakonsa, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, da fatassa walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, liyajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Kamar yanda yake cewa hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan, kamar yanda yake cewa wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, shine yace li tujza kullu nafsin, dan asa kauta ma kowace rai bima ta sa'ada abinda ta aikata a rayuwarta ta duniya. Ubangiji ta'ala sai ya ce masa fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha, kada wanda bai gaskata da alkiyama, fala yasuddannaka, kada ya juyar da kai anha game da yin imani da ita, ma'ana wanda bai yi imani da alkiyama kada ka yarda ka amince masa ka bashi haɗin kai, kai ma ya jefa maka shubha da kokonto game da kasancewar alkiyama. Shine Allah yace fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha, wanda bai gaskata da alkiyama kada ka bari wato ya juyar da kai game da yin imani da ita. Wata ba a hawahu, mutumin da ya bi son zuciyarsa yana ganin cewa daga rayuwar duniya babu wata rayuwa nan gaba. Ubangiji ta'ala yace fatar da in har ka bi shi ya juyar da kai game da yin imani da alkiyama kai ma ka karyata, Ubangiji ta'ala yace fatar da zaka halaka kamar yanda ya halaka. An gane ku? Fatar da sai ka halaka kamar yanda shi wanda bai yi imani da alkiyama ya halaka. Ubangiji ta'ala sai ya ce ma annabi Musa wa ma tilka bi yaminika ya Musa, mi ke hannunka na dama ya kai Musa? Allah yana masa tambaya, wannan kenan istifham wanda yake takariri, ba dan Allah bai san abin da ke hannun annabi Musa, a tambaye shi ya tabbatar da cewa kaza ne, sannan kuma a nuna masa abin da ake nufi. Ka san abu kana tambaya, amma mene hikima game da tambayar? Shine domin ka tabbatar masa. Shine Allah ya ce masa wa ma tilka bi yaminika ya Musa, mi ke hannunka na dama ya kai Musa? Qala, sai annabi Musa ya ce hiya aswaya, ya Ubangiji na sanda ta ce, atawakkaru alaiha, wadda nake dogaro akan ta, nake dogaro da ita kenan, dogara ta yake akan kasa domin ta taimaka masa. Shine ya ce atawakkaru alaiha, wadda nake dogaro akan ta, wa abushu biha ala galibi, domin makiyayi zaka ga kasancewar lokacin da yake kiwon dabobi, wannan sanda yakan iya dogara wannan sanda ya tsaya har ma ya yi gingedi a cikinta. An gane, shi ne ake kira da attawakku. Shi ne ya ce atawakka'u alaiha, ina dogaro a kanta, wa abushu biha ala galibi, ya ce kuma da wannan sanda nakan karkaɗo ma dabobi na wato ganyen itace domin su ci. Waliya fiha ma'aribu ukhra, yace kuma ina da wasu bukatu na daban wato game da wannan sanda, banda ma wadannan abubuwa da na zana. Qala alkiha ya Musa, Ubangiji ta'ala sai yace masa alkiha ya Musa, wato jefar da ita ya Musa. Nan wannan ya tuna mun wata kissa wanda ake ha akai tuta wai na cewa wani daga cikin waliyai wai a baitul maqdis wai sai yayi mafarkin cewa ga wani tudu wanda yake nari ne, an kawo wata babbar kujera ta zinare an aje, sai ya ga manzannin Allah subhanahu wa ta'ala irin su annabi Musa, su annabi Ibrahim da sauransu sun zo sun zauna a gefin wannan kujera. Zuwa can sai fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya zauna akan wannan kujera, sai annabi Musa alaihi salam sai ya tashi sai ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yace kai ne ka faɗa kace ulama'u ummatika ka anbiya bani Isra'ila, cewa wai malaman al'ummarka tamkar annabawan bani Isra'ila suke? Wai manzon Allah sai ya ce masa kwarai, sai ya ce to ina so a zo mun da ɗaya na tattauna da shi. Shi mai mafarkin ya ce kai tsaye sai aka zo da al'imamu al-Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali. Annabi Musa in yi mishi tambaya ɗaya sai ya ba shi amsa goma. Annabi Musa sai ya ce masa ila da bi gaban ba annabi ne ba kake, sai sai shi Abu Hamid al-Ghazali yace yin ladabi gaban ba annabi da yin ladabi gaban Allah subhanahu wa ta'ala wanne ne yafi dacewa sai kai fa Allah tambaya dai maka yace wa ma tilka bi yaminika ya Musa mi ke hannunka na dama ya Musa sai ka fara hiya asaya atawakkau biha atawakkau alaiha wa akhushu biha ala ganami wal yafiha ma'aribu ukhra wai shi wannan mai mafarkin yana kwance kawai sai wani waliyin kuma yazo ya zungure shi da kafa yace mishi ka tashi mamaki me kake wai tuno ya san abin da yake na mafarki ba komai bai sa ake kirkira irin wannan kissa domin a nuna cewa wai su waliyai sun san gaibi wai mafarkin da yake shi wai ya san wani mafarki yake wannan irin kissosi ne waɗanda suke ba su da kai balantana kafa qala sai ubangiji ta'ala yace masa alqiha ya Musa yace ya kai Musa jefar da wannan sanda domin a nuna masa girman kudura ta ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya masa umarnin cewa ya jefar da wannan sanda fa alqaha Musa ya jefar da wannan sanda kamar yadda ubangijinsa ya umarce shi fa idha hiya hayyatun tas'a sai ga maka wannan sanda ta koma wata macijiya tas'a tana tafiya da gaggawa an gane ku ta zama babbar macijiya kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce fa idha hiya su'banun mubin amma kuma wajen gaggawa yanda ka san gaggawa na karmar macijiya kamar guguwa haka sandar take ga ta babbar macijiya ce amma kuma gaggawar ta irin na maciji ne wanda yake karai qala sai ubangiji ta'ala ya ce masa khuzha riki sandarka wala takhaf ubangiji ta'ala ya ce kada ka ji tsoro domin a lokacin da annabi Musa alaihi salam ya saki wannan sanda ta zama macijiya annabi Musa sai ya ja baya da gudu shine Allah ya ce fa auja safi nafsihi khifatan Musa kulna la takhaf innaka antal a'la kamar yadda can ubangiji ta'ala ya ce masa inni la yakhafu ladayyal mursalu yace manzanni a waje na ba sa jin tsoro ba sa gudu ba sa ja da baya to wannan tsoro tsoro ne wanda yake ba abin zargi ba ana kiran shi al-khawful jibilli ko ka kiraye shi al-khawful tabi'i dan ka ji tsoron wuta ta kona ka ko ka ji tsoron kura ta cinye ka ko ka ji tsoron maciji ya sare ka ko kunama wannan ba abin zargi bane tsoro ne wanda Allah ya dabi'antar da dan adam a kansa an gane ku al-khawful ta'abbudi tsoro na ibada shine baya halatta a sarrafa shi ga kowa sai ga Allah subhanahu wa ta'ala kaman jin tsoron wai mun yi sa'in sa da wani ai yana iya halakar da ni ko ya talautar da ni ko ya turo mun wasu shaydanu ko kuma ya haukatar da ni ko ya talautar da ni ko ya dora mun rashin lafiya duk wanda ka ji tsoron cewa ya dora maka wata rashin lafiya ko ya talautar da kai ko ya haukatar da kai to wannan ka zama mushriki domin ka daidaita shi da Ubangiji subhanahu wata'ala dan ba wanda ya isa ya dora ma bawa wani tsanani face Ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda babu wanda ya isa yayi masa sai shi wa in yamsasaka Allahu bi durri fala kashifa lahu illa hu wa in yuridika bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadi kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake cewa qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bi durri hal hunna kashifatu durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbi Allah alayhi yatawakkalu almutawakkilun wannan tsoro na annabi Musa ana kiran shi al-khawful jibilli tsoro wanda yake na dabi'a da halitta yanda Allah ya halicci dan adam ya dabi'antar da shi akan jin tsoron duk wani abin da zai cutar da shi shine ubangiji ta'ala ya ce masa wala takhaf kada ka ji tsoro sanu idu hasirata halula wannan sanda taka da sannu zamu maida ta halinta na farko yanda take sanda za ta koma haka wannan aya kenan ta musamman da Allah ya ba Annabi Musa ya saki sanda ta zama macijiya sannan kuma in yayi niyya ya riki sandar sa kuma ta koma sandar ta wa umumiya da ka ila janahika ubangiji ta'ala yace masa shigar da hannunka kamar yanda can yace masa kusuluk yada ka fi jaybika an gane ko wadmu ma'ana ka tarar da hannunka ila janahika zuwa cikin hamatarka idan ka sanya hannun cikin hamata idan aka ce aljayb shine wuyar riga kinan ya sanya hannun haka ya sanya shi a hammatar shi ubangiji ta'ala yace takhruj bayda min ghairi su'in idan ka fitar da hannun hannun zai fito yana fari kal min ghairi su'in ba tare da wato shine wani aibi an gane ko ma'ana idan Annabi Musa alaihi salam ya shigar da hannun shi hamata ya fito da hannun hannun zai ringa kyalli yana haske irin na rana ubangiji ta'ala yace ayatan ukhra wannan ita ma wata aya ce ta daban wanda muka maka kyautar ta ayatan ukhra ubangiji ta'ala yace alama ce ta daban wanda take nuna gaskiyar manzancinka ubangiji ta'ala sai ya ce li nuri yaka min ayatina al-kubra mun yi haka ne dan mu nuna maka daga cikin ayoyinmu waɗanda suke manya manya kenan anan kafin Allah ya tura Annabi Musa alaihi salam wajen Fir'auna sai da Allah ya masa buzuri mu'jizu Allah ya karfafe Annabi Musa domin su tabbatar ma Fir'auna da mabiyansa cewa Annabi Musa manzo ne na musamman ubangiji ta'ala ya turo shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساهل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وتوبنجي تعالى كيف اذهب إلى فرعون وبنجي تعالى يجد النبي موسى tafi izuwa wajen bawa na Fir'auna innahu baga domin shi Fir'auna yayi shishigi ya ketare iyaka yayi da awa ta rububiyya bayan haka kuma yayi da awa ta uluhiyya lafazin baga an ciro shi ne daga afuyan afuyan shine mujawazatul haddi ketare iyaka kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa inna lamma bagal ma'u hamadnakum fil jariya lokacin da ruwa ya daukaka yake ri komai to shine anan Allah ya ce masa izhab ila fir'auna tafi wajen fir'auna ka kiraye shi zuwa kadaita ni a cikin ibada innahu qaga domin shi fir'auna yayi shishigi ya ketare iyaka qala sai annabi Musa ya ce rabbi shrah li sadri yace ya ubangiji na roƙonka nake ka yalwata wato kirji na ka yalwata zuciyata me yasa saboda Annabi Musa alaihi salam yana matukar tsoron Fir'auna domin ya san Fir'auna cewa yana da tsananin mulki kuma yana da runduna wadda take ta gaske. Dan haka Annabi Musa yana jin kuncin yaje ya tsaya gaban Fir'auna ya kiraye shi zuwa kare ta Allah a cikin ibada. Abu ne wanda yake mai nauyin gaske. To Annabi Musa alaihi salam anan sai ya roki Ubangiji Subhanahu wa ta'ala cewa ya yalwata zuciyarsa. Kenan yayi sani ya tabbatar da cewa Fir'auna ba shi da wata dama akan shi sai abinda Allah ya kaddara masa. Dan haka wannan yana nuna mana da'iya mai kira zuwa ga addinin Allah a kullun ya ringa addu'ar cewa Allah ya fadada zuciyarsa, Allah ya yalwata zuciyarsa. In dai gaskiya ce gaban kowa yana iya tsagata, ba zai ji tsoron zargin mai zargi ba. Shine sai yace wa yassirli amri, yace ya Ubangiji na ka sauƙaƙa min lamari na, ma'ana wannan nauyi da ka dora min na isar da sakonka, ya Ubangiji na ka sauƙaƙa min al'amari na. Wannan yana nuna cewa a kullum mumini abinda ake bukata al'amuran da yasa gaba to ya roki Ubangiji Subhanahu wa ta'ala cewa Allah ya sauƙaƙa masa. Haka kenan mumini musamman da'iya mai kira zuwa ga addinin Allah a kullum yayi ta'addu'a cewa Allah ya sauƙaƙa masa al'amuransa duk lokacin da zai yi kira, wannan kira da yake ya samu karkuwa a wajen jama'a. Sannan sai ya ce wahalul uqdatan min lisani, yace ya Ubangiji na ka kunce mun kullun da yake tattare da harshe na. Domin Annabi Musa alaihi salam wato yana da gura-gura, ba a fahimtar zancen Annabi Musa sai da kyar. Akwai wanda Allah yakan dabi'antar da shi akan haka, in yayi zance kafin a gane a fahimci inda yasa gaba sai an sha wahala. To Annabi Musa yana da wannan dabi'a, duk da cewa a cikin Isra'iliyat suna cewa wai garu shine ya dauka ya kai bakinsa shine abin da ya haddasa masa wannan. Na lokacin da ya dauki wani kirhu wato ya bige Fir'auna, Fir'auna yayi famar ya gama da shi, matarsa ta ce masa yaro ne fa bai san komai ba. Sai aka ce to a kawo kwai da wuta a jarraba. Wai da aka kawo Annabi Musa yayi kokarin daukan kwai, sai mala'ika ya kwabe hannunsa sai ya dau wuta sai ya kai baki. To wai shine ya haddasa masa wannan gura-gura ta baki, ya zamanto in yana zance ba a fahimtar abin da yake faɗa. Wannan dai duka cikin Isra'iliyat ne, iya dai anan abinda Allah yake ambata mana Annabi Musa ya roki Ubangijinsa cewa ya kunce kullun da yake tattare da harshen sa, ma'ana na rashin fito da bayani. Dan haka a can yake cewa wa akhi Harun huwa afsahu minni lisani, yace dan uwana Harun yace yafi ni fasaha ta harshe, ma'ana in yayi magana an yi fahimtar maganar shi kai tsaye sama da tawa. To nan ma wannan yana nuna mana wato bai kira zuwa ga addinin Allah, yayi kokari ya roki Ubangiji Subhanahu wa ta'ala cewa Allah ya bashi, wato shine baiwa wadda take ta zance, in yayi zance a fahimci inda aka sa gaba. Shine yace yafqahu qawli, wato dan su fahimci fadata. Kenan ya roki Allah, Allah ya kunce masa kullun da yake tattare da harshensa dan Fir'auna da mabiyansa su fahimci zancensa. Kenan shine yace yafqahu qawli, dan su fahimci fadata. Sannan sai yace waj'alli waziran min ahli, ya Ubangiji na ka sanya mun mataimaki daga cikin iyali na, cikin dangi na. Wannan yana nuna mana duk mutum idan ya samu alkhairi babu wanda yafi cancanta ya amfana da wannan alkhairi a farko sama da wanda yake kusa da shi. Dan haka Annabi Musa ya roki Ubangijinsa cewa ya sanya masa waziran mataimaki, shine kenan ake cewa minista kenan, domin yana taimaka ma shugaba akan zartar da al'amura. Min ahli, wato daga cikin iyali na, dan haka dangin ka suna daga cikin iyalinka. Sai ya ce Haruna, ya Ubangiji na dan uwana Haruna shine nake roƙon ka maida shi ya zamanto ba wannan kenan mataimaki na. Ushdudu bihi azri, yace ya Ubangiji na ka karfafi wato bayana da shi, an gane ku? Ushdudu bihi azri, ya Ubangiji na ka karfafi bayana da shi, kenan ya zamanto dan goyen bayana mai bani haɗin kai kenan akan isar da wannan sako. Wa ashriku fi amri, yace ya Ubangiji na ka tarar da shi a cikin wannan al'amari na, ma'ana wannan manzanci da ka bani, yace ya Allah ka tarar da shi a cikin ka tarar da shi a cikin wannan al'amari nawa. Allah ya karbi roƙon annabi Musa kamar yadda zamu iske shi ma Harun Ubangiji ta'ala sai ya aika shi a matsayin manzo. Allah ya bashi manzanci kamar yadda ya ba annabi Musa. Shine can Ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratu Maryam da yake cewa wazkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya wa nadaynahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya wa wahabna lahu min rahmatina sai yace akhahu Harun nabiyya. Shine Allah ya karbo addu'arsa da yace wa ashriku ya Allah ka tarar da dan uwana Harun fi amri a cikin wannan al'amari na wani annabta da manzanci kai nu sabbihaka katira yace ya Ubangiji na dan mu tsarkake ka tsarkakewa wadda take mai yawa mu yawaita tasbihinka wa nazkuraka katira kuma mu ambace ka ambatu wanda yake mai yawa innaka kunta bina basira domin kai Ubangiji na ka kasance masani ne game da mu, ma'ana ka san halin da muke ciki, ka san yanayin da muke ciki, kuma kana ganin mu, domin duk wani abu a cikin sama ko kasa baya fakuwa gare ka. Qala sai Ubangiji ta'ala yace kad uti tasulaka ya Musa, tabbas roƙon da kai ya kai Musa Ubangiji ta'ala yace an baka duk abin da ka roƙa an amsa maka. Wannan yana nuna mana irin yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke karrama bayinsa manzanni su yi roƙo take yinki Allah ya karɓi roƙonsu. Abinda annabi Musa ya roƙa gabaɗaya Ubangiji ta'ala ya ce ya amsa masa shine yace qala, Ubangiji ta'ala ya ce kad uti tasulaka, tabbas an baka duk abinda ka roƙa ya Musa ya kai Musa. Ubangiji ta'ala ya ce walaƙad mananna alayka marratan ukra, tabbas mun maka wata baiwa ta musamman, wani latti wanda yake na daban kenan banda wannan baiwa da Allah ya masa. Akwai wata baiwa ta musamman wadda Allah ya masa gabanin haka, shine Allah yake tunatar da shi ni'imomin da ya jaddada masa. Shine yace idza auhayna ila ummika mayuha, lokacin da muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka mayuha, abinda muka yi nihi da yin wahayi. Allah ya ma mahaifiyar annabi Musa wahayi, amma ba irin wahayin da ake ma manzanni, a wahayi ne wanda yake na ilhama. Allah ya jefa maka wani abu a cikin zuciyarka ya ganar da kai cewa kaza za ka yi. An gane ko? Shi ma ana kiran shi wahayi, kamar yadda Allah ya maku dan zuma wa auha rabbuka ila nahli an tattazi min aljibal buyuta, to ita ma haka mahaifiyar annabi Musa lokacin da ka haife shi Ubangiji ta'ala ya mata wannan wahayi, wahayi ne wanda yake na ilhama. Shine Ubangiji ta'ala ya ce idza auhayna ila ummika mayuha, lokacin da muka yi wahayin abinda aka yi wahayi zuwa mahaifiyarka, wahayin shine Allah ya ce mata aniqzi fihi bitabuti, wannan danaki Allah ya ce shigar da shi a cikin sanduki. An gane ko? Shigar da shi a cikin sanduki shine kenan akwati, duk da cewa akwati ba dai Hausa ce ko? Kenan in aka ce sanduk, ainihin kalima ce ta Larabci yake Hausantar da ita, ko ka ce adaka ko ka ce akwati. Ubangiji ta'ala ya ce aniqzi fihi fitabuti, shigar da shi cikin akwati. Faqzi fihi fil yami, Ubangiji ta'ala ya ce in kin shigar da shi wannan akwati, jefa shi a cikin teku. Idan kin jefa a cikin teku falyuliki hilyamu bisahil, shi tekun zai jeho wannan akwati bisahili a gabarsa. Idan ya jeho sa a gabarsa ya kuzuhu aduwul li wa aduwullah, makiyin shi shi annabi Musa wanda kuma makiyina ne, wato zai dauke shi. Shine Ubangiji ta'ala ya ce ya kuzuhu aduwul li, makiyina zai dau wannan akwati, wa aduwulla kuma makiyi ne ga annabi Musa, kenan shine Fir'aun. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa alqaitu alayka mahabbatan minni, yace ya Musa ni ne na jefa maka so da kauna nawa alayka akanka, ni na so ka na kaunace ka kuma na saka sanka da kaunarka a cikin zukatan jama'a, duk wanda ya ganka sai ya so ka ya kaunace ka. Dan haka lokacin da teku ta jefa wannan akwati akan gaba, aka zo da wannan akwati gidan Fir'aun,
ana buda akwati sai aka samu jinjiri kai tsaye san wannan jinjiri da kaunarsa sai ya tarso a cikin zuciyar Fir'auna da matarsa matar shi ta bashi shawara cewa murke shi a matsayin da Fir'auna ya bata hadin kai kai tsaye kamar yadda zamu iske a cikin suratul Qasas shine ubangiji ta'ala yace masa wa alqaitu alayka mahabbatan minni yace ni ne na jefa so da kaunatawa alaika akan ka ma'ana na so ka na kaunace ka kuma na jefa san ka da kaunar ka a cikin zuciyar duk wanda ya ganka wali tusna'a ala aini ubangiji ta'ala yace kuma nayi haka dan ayi tattalin ka a tarbiyyance ka ala aini wato a gaban idona wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala sifa ta ido ai bi mar'amini ma'ana a gaban idona ina ganin duk abin da zai kula abin da yake gudana da kai bayan da za a yi Fir'auna ya same ka da wata mugunta shine Allah ya ce wali tusna'a dan ayi tattalin ka a tarbiyyance ka ala aini a gaban idona kamar yadda can ubangiji ta'ala ya faɗa ga jirgin annabi Nuhu tajribi a ayunina jaza'an liman kana kufur dan haka sifa ta idanu sifa ce wanda Allah ya tabbatar ma kansa a cikin alqur'ani manzon shi kuma ya tabbatar masa yana da idanu biyu waɗanda suka dace da girman sa wanda idanu sifa ta ido sifa ce ta kamala duk wata sifa ta cika da batsewa ubangiji ta'ala shi yafi cancanta da ita duk wata sifa ta aibi da kaskanci da komawa da baya ubangiji subhanahu wata'ala ya tsarkaka game da ita dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake fada ma sahabbai yake cewa inna rabbakum laysa bi a'war wa innal masiha ad-dajjala a'war al-aini liyumna ka anna aynahu inabatun qafiya yace ku san da cewa ubangijin ku ba mai ido ɗaya bane idan aka ce a'war mai ido ɗaya sai yace wa innal masiha ad-dajjala tacaccen makaryaci shine ad-dajjal wanda zai zo a ƙarshen duniya kuma zai yi da'awar rububiyya wanda babbar alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama manzon Allah yace a'awar al-aini liyumna idan sa na dama a shafe yake manzon Allah yace ka anna aynahu inabatun qafiya ka ce idan nasa kamar kwayar inabi ce wanda ta nuna ta bulso shine nan Allah yace masa wali tusna'a dan ayi tarbiyyar ka ala aini a gaban idona idan tamshi ukhtuka ubangiji ta'ala yace ka tuna lokacin da yar uwarka tana tafiya taje ta kamta kam har zuwa gidan Fir'aun fataqulu tace musu hal adullukum ala man yakulu ko kuna buƙatar nan nuna muku wanda zai rena muku wannan da domin lokacin da Fir'auna da matarsa suka dau wannan afati suka fito da wannan jinjiri annabi Musa a birnin Masar aka gayyato mata cewa su zo a samu wanda za ta ringa shayar da shi ubangiji ta'ala da hikima sai ya haramta ma annabi Musa kama nuna duk wata mata da aka zo da ita idan an dungura masa annabi Musa sai ya janye shine Allah yake cewa haramna alaihi maradi amin qawl mu ne muka haramta masa almaradi a masu shayarwa gabanin haka yana uwarsa sai take cewa hal adullukum ala ahli baitin yakulunahu lakum wa hum lahu nasibun shin ko kuna buƙatar na nuna muku masu gida in nuna muku matar da za ta iya renan muku dan wanda kuma masu gidan za su zama to masu nasiha masu galgadi gare ku to shine anan Allah yake kissanta mana fataqulu shine yace izatam shi ukhtuka tun lokacin da yar uwarka ta tafi zuwa gidan Fir'auna ana neman wa zai shayar da wannan jinjiri fataqulu tace da su hal adullukum ala man yakulu shin ko kuna buƙatar na nuna muku wanda zai rena muku da suka ce sun yarda sun amince a zo musu da shi sai ta je ta zo da uwar annabi Musa kai tsaye da aka bata jinjiri sai ya kama nuna shine Allah ya ce faraja anaka ila ummika mun dawo da kai zuwa mahaifiyarka kai ta karra aiduha wato dan idanunta su faranta ma'ana ta yi farin ido ta yi farin ciki shine kai ta karra aiduha ubangiji ta'ala ya ce dan idanunta su faranta wala tahzan ubangiji ta'ala yace kuma dan kada ta samu damuwa ta bata rai akan rashin danta ubangiji ta'ala alƙawarin da yake kuma ya dawo mata da danta ta jefa shi teku wannan yana nuna mana girman kudura ta ubangiji subhanahu wata'ala dan kuma gaya ta wata hikima da Allah ya kuma dan ya dawo gare ta shine yace faraja'anaka ila ummika mun dawo da kai zuwa mahaifiyarka kai ta qarra ainuha dan idanunta su faranta wala tahzan kuma dan kada ta samu damuwa wa qatalta nafsan ubangiji ta'ala yace ka tuna kuma cewa kai kisan kai an gane ku wannan shi kuma a birnin Masar ne lokacin da wani daga cikin mabiyan Fir'aun ya tsare wanda kafiri ne ya tsare wani daga cikin jama'ar Annabi Musa zai zalunce shi wannan mabiyin Annabi Musa sai ya nemi cewa Annabi Musa ya agaza masa Annabi Musa ya ja hannu kamar da wasa da yake kai ma wato wannan mabiyin Fir'auna duka kai sai sai ya fadi ya mutu shi ne ubangiji ta'ala yake cewa fa wakazahu Musa fa qada alai Musa ya dambace shi take yanki sai ya mutu qala hadha min amali shaytan innahu aduu mubidu mubi kamar yanda zamu iske shi Musa bai yi nihin kisa ba to amma dukan da yake masa kai sai sai ya fadi ya mutu shine yace wa qatalta nafsan ubangiji ta'ala yace kai kisan kai fa najjaynaka minal ghammi sai muka tsiratar da kai game da wato shine bakin ciki da damuwa domin lokacin da aka ji labarin Annabi Musa yayi kisa Fir'auna ya baza in nema cewa duk inda yake a zo da shi a raye ko a mace aka samu wani mumini daga cikin mabiyan Annabi Musa yazo ya ba Annabi Musa labari wani daga cikin yace ya Musa yace innal mala'a yatamiruna bika liyaqtulu yace lalle jama'a ta Fir'auna fa suna shawarar cewa su gama da kai yace fakhruj inni laka minan nasi yace maza ka fita ka bar gunnun Masar yace ni ina daga cikin masu gargadi gare ka shine Allah yace masa fa najjaynaka minal ghammi muka tsiratar da kai game da bakin ciki na neman da ake maka domin a gama da kai wa fatannaka futuna ubangiji ta'ala yace kuma mun jarrabe ka futuna wato jarrabawa kala kala kuma ka ci nasara Allah ya jarraba Annabi Musa jarrabawa ba dai ba biyu ba kuma Annabi Musa ya ci jarrabawa ubangiji ta'ala yace falabista sinina fi ahadi madiyana ka zauna shekaru a cikin mutanen Madiyana shine shekara 10 Annabi Musa yi akan kwantara da shi da aka yi shayar da wannan dabobi ya ringa kiwon dabobi kuma ji'ita ala qadarin ya Musa ubangiji ta'ala yace sannan ka zo a bisa gwalgwadan alƙawari wanda na alƙawarta shine lokacin da ya cike shekara 40 Allah ya bashi annabta da manzanci shine Allah yake kiran sai ya ce ya Musa kuma ji'ita sannan ya kai Musa ka zo ala qadari a bisa gwalgwadan alƙawari wanda Allah ya alƙawarta wasdana'atuka li nafsi ubangiji ta'ala yace na zabe ka na keɓance ka kai Musa nawa ne bana tarayya da kowa akan ka wannan zabi ne na ubangiji subhanahu wata'ala yake bance Annabi Musa cewa na shi ne to kaga bayan waɗancan ni'imomi da Allah ya zano wanda ya jaddada ma Annabi Musa sai ya ce walaqad mananna alayka marratan ukhra yace tabbas mun maka wata baiwa ta musamman latti na daban farko shine sai ya ce idza auhayna ila ummika ma yuha kenan wahayin da Allah ya ma uwar Annabi Musa cewa ta jefa shi cikin akwati ta jefa akwatin a cikin teku sannan makiyinsa makiyin ubangijin da ya aiko shi zai dau wannan akwati ya fito da yara kaga wannan ni'ima ce wadda take ta daba sannan sai ya ce kuma ni na jefa so da kauna nawa a cikin akanka ni na so ka na kaunace ka kuma na jefa son ka da kaunar ka a cikin zuciyar duk wanda ya ganka wannan ma wata babbar ni'ima ce da Allah ya ma Annabi Musa banda wanda suka gabata sannan kuma ubangiji ta'ala ya kara ambata cewa iz tamshi uktuka fatakulu hal adullukum ala man yakul faraja'naka ila ummika kai taqarra ainuha wala tahzan dawo da shi zuwa mahaifiyarsa wannan ita ma wata ni'ima ce ta daban sannan kuma ga kisan kai da yayi ana neman a gama da shi ubangiji ta'ala ya tsiratar da shi sannan ga jarrabawa kala kala da ubangiji ya masa kuma ya ci jarrabawa sannan kuma bugu da ƙari a ƙarshe Allah yace wasdana'atuka li nafsi, ya kai Musa Ubangiji ta'ala yace na zabe ka ga kaina, ma'ana kaina wani bana tarayya da kowa a kanka. Nan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.